This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan auni lafiya Ibrahim ka almasi garba ne tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Juma'a 8 ga watan Nuwamba kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Mahmud da kanun labarai
to Ibrahim hukumar kare haƙƙin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya a yau Juma'a ta ce kusan kashi 70 cikin 100 na adadin mutanen da suka mutu a Gaza mata ne da ƙananan yara Yan sanda abin Amsterdam na kasar Netherlands sun ce an kwantar da mutum biyar a asibiti sannan an kama wasu 62 bayan wani rikicin nuna kyama ga Yahudawa. Rasha ta kaddamar da wasu harharan sama da jirage mara matuƙa da makamai masu linzami akan Ukraine waɗanda suka jikkata mutane da yawa.
To kanin labaran kenan. Kamar yadda aka sani dai a jihar Borno Najeriya kwanan baya an mayar da yan gudun hijirar Boko Haram zuwa garuruwan su. Sai dai yanzu suna cewa har yanzu fa akwai sauran rana a kaba.
Kodo da arewa gabar da Boko Haram suna nan yanzu ko da kwanan nan ma angon nan sai da suka kama ku da kyar aka ga milan 100.
Za kuma a ji inda aka kwana a rayuwar cewa an shiga rikici tsakanin bangaren gwamnati Abba Kabir Yusuf na Kano da uban gidansa a siyasance Rabu Musa Kwankwaso. Kamar kowane yammacin ranar Juma'a yau ma muna tafa da shirin da dan gari akan ci gari wanda yau zai ci gaba da tattaunawa da sarkin Zabramawan Akara. Za a ji kuma wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraro amma yanzu sai a gyara zama a shakashi na farko na labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum. Hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya a yau Juma'a ta ce kusan kashi 70 cikin 100 na adadin mutanen da suka mutu a Gaza mata ne da ƙananan yara. Tana mai cewa hakan ya take dokokin ƙasa da ƙasa. Wannan kiyasi da hukumar ta fitar ya shafi watanni bakon farko da aka kwashe ana yaƙin na Isra'ila da Hamas a zirin Gaza wanda ya faro sama da shekara guda da ta gabata. Adadin mutum 8,119 da hukumar ta fitar wanda ta ce ya shafi watannin bakon farko da aka samu ya gaza matuƙa da adadin sama da mutum 43,000 da hukumar lafiya ta Falasɗina ta fitar cikin watanni 13 da aka kwashe ana yaƙin. Dakarun Isra'ila waɗanda suka fara yaƙin mayar da martani a ranar 7 ga watan Oktobar 2023 bayan harin da Hamas ta kai wanda ya kashe kusan mutum 1,200 a kudancin Isra'ila. Tare da yin garkuwa da mutum sama da 250 sun ce suna kokarin ganin sun kauce wa yin illa ga fararen hula a yankin na Gaza. Yan sanda a birnin Amsterdam na kasar Netherlands a yau Juma'a sun ce an kwantar da mutum biyar a asibiti sannan an kama wasu 62 bayan da hukumomi suka ce an kai wani hari yayin wata zanga-zanga nuna kyama ga al'ummar Yahudawa a lokacin wani wasan kwallon kafa da aka yi. Shugabannin kasar ta Netherlands da na Isra'ila sun yi Allah wade da tarzomar da irin yadda ake nuna wa Yahudawa kiyayya yayin da ministan harkokin wajen Isra'ila ya kai wata ziyarar gaggawa a kasar ta Netherlands.
Police in a post on X said that they had started a major probe into multiple violent.
Wakilin kamfanin dillancin labarai na AP ya ce yan sanda sun kaddamar da bincike kan musabbabin tarzomar kamar yadda suka wallafa a shafinsu na X. A baya-bayan nan akan shiga yanayi na fargaba a duk lokacin da za a yi wani wasa da kungiyoyin kwallon kafa na kasar Isra'ila a kasashe da dama saboda yakin da ake a gabas ta tsakiya. Rasha ta kaddamar da wasu hararen sama da jirage mara matuƙa da makamai masu linzami akan Ukraine. Hararen da suka yi sanadin mutuwar mutum guda kana suka jikkata sama da 30 a tsakiya kudanci da kuma arewa maso gabashin kasar a cewar hukumomin Ukraine. Dakarun rashar sun harba jirage mara matuƙa 92 da makamai masu linzami 5 zuwa yankunan Ukraine 12 a cewar sojojin ƙasar.
Сегодня россияне черговий раз атакували цивільну забудову влучання має.
Wannan sandan Ukraine da ba bayyana sunansa ba kenan yake cewa a yau Russia ta sake kai hari akan fararen hula wanda ya fada kan wani bene mai hawa 12 lamarin ya faru ne yayin da jama'a ke bacci. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya sake yin kira ga kawayen kasar da su kai musu dauki don su kare sararin samaniyar kasar su. A yan kwanakin nan Russia ta kara zakafa harharanta akan birane da garuruwan Ukraine inda takan cilla jirage mara matuka a kowace rana. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To an jima kadan Mahmud zai saki shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko wanda zai kai mu jihar Barnan Najeriya inda ɗan gudun hijirar Boko Haram da aka maida su garuruwan su kwanan baya ke korafin cewa har yanzu fa ɗan Boko Haram na nan daga Maiduguri ga Ibrahim da cikakken rahoton.
Gwamnatin jihar Borno ta rufe dukkanin sansanoni da mutane suke zaman gudun hijira a wani matakin mayar da mutane garuruwan su. Wannan mataki da gwamna Baba Gana Umar Azulmi ya dauka yana ɗaya daga cikin yunkurin sugunar da mutane da suka gudu suka bar garuruwan su a dalilin rikicin Boko Haram, inda yanzu gwamnatin jihar Borno take ganin al'amarin tsaro ya daidaita a jihar Borno. Gwamnatin jihar Borno ta gina rukunin gidaje ga waɗanda aka tsage sugunar da su. Duk da shelar da samun tsaro da gwamnati da jami'an tsaro suke yi, har yanzu dai ana fuskantar hare-hare da barazana ga mazauna garuruwa da aka tsage gunar da su a sassan jihar Borno. Wasu daga cikin mutane da aka sugunar a garin Ajiri dake jihar Borno sun bayyana irin yadda suke fuskantar wasu matsaloli daga ƴan Boko Haram.
Boko Haram suna nan. Boko Haram kuma sune suka zaga Borno kodo da area gabar da ma Boko Haram suna nan. Yanzu koda kwanan nan ma angon nan sai da suka kama ku. Da kyar aka ga mai ladan da rai. Aka roke suka bar. Tun mai gona tsara mar kuɗi ko ya biya ko ya bar gonar kuma sun hada sun biya. To sannan suke zuwa suna daukan amfanin su. Yanzu da suna tarawa hadawa menene? To amma yanzu da suka ji wannan kalamin nasu sun karbi wannan kudaden wayoyin su sun karbe sai kai kuna su sun karbe menene sun karbe sun gama to yanzu kowa ya girbi wanda ya girbe ya a bairo yake mai mako su tara dan su gama to yanzu gida suke kawo saboda bazan abin da zai gaba zai tafi
eh adda babura suna yawo
ba abin da ba sa yawo da shi shine masu sauki
mashi
eh yanzu kai ya manan wallahi ba ku hadu ya bago da za ku jajjaman kamar ni da kafiya su rasa
yanzu a jirkan ma musamman karbe 12 dare za ga ma shi mai gaba biyu yana ta yawo kuma mun san ko su yayi ba eh idan da zamu ga gwamnati shine kawai a ƙara ma'aikata tujejin nan dan ba ka mutane da dama su shiga ana goro su wasu kuma an kama su sai a ce sai an bada kuɗi za a saki
abinda kukan da muke so mu ba gwamnati lamarin tsoro na yanzu din ya sake koma ya zama sabo yanzu lamarin ta wajen kwandiga wajen magumari wajen gubiyo nan abun fa sai an dage a kan ba ka ba fa a cikin zamu su yawa halan da ya fi na damu don wannan mutanen ba san inda suke samun kaya ba sun sake samun kaya sun tashi yanzu ya fi na damu
ko a yankin tafkin Chadi yanzu haka ana samun hare-hare daga ƴan Boko Haram inda suke farwa mutane a dalilin daukan fansa saboda kashe wasun su da jami'an tsaron Chadi suka yi azantawa na da wasu da suka kaurace wa gidajen su ta wayar
telefon kamar sai da zama tsoro cikin alankarai bukara muwar tsoro sa da rumar mar tsoro kacce rumar
wannan cewa yake a yankin tafkin Chadi suna cikin damuwa a yayin da mutane da dama suke barin yankunan su musamman ma duba da jami'an tsaron kasar Chadi suna ci gaba da zafafa kai hare-haren su ga yan ta'addan Boko Haram lamarin da ya kai ga yan ta'addan suna shiga cikin su domin neman mafaka wanda akan suke ganin cewa kada lamarin ya zo ya bace musu saboda yan ta'addan suna shiga cikin su a kokari da ne domin ji daga gwamnatin jihar Borno da hukumomin tsaro izuwa da wannan rahoto nawa ban samu ji daga gare su ba karshen rahoton kenan Ibrahim Mustafa muryar Amurka daga Maiduguri
tare da Ibrahim ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da X da Instagram ga Mahmud da ci gaban labaran duniya.
To Ibrahim, hukumomi a Indiya na fatan ganin ƙarin kyakkyawar dangantaka tsakanin su da Amurka yayin da zababban shugaba Donald Trump ke shirin karɓar mulki a farkon shekara mai zuwa. Indiya har ila yau na fatan amfana da mulkin Trump idan har ya sassauta yadda zai tunkari Rasha a cewar ƙwararru. Hukumomin New Delhi na shirin fuskantar tarnaƙi ta fuskar kasuwanci duba da ajandar Trump ta saka Amurka a farko a kowane sha'ani. A sakon teman na da ya wallafa a shafin X, Prime Minister India Narendra Modi ya kwatanta Trump a matsayin abokinsa yana mai nuna shauƙin ganin sun ƙara kulla alaƙa don ƙarfafa dangantakar ƙasashen biyu. Dubban mutane ne suka yi zanga-zanga a babban birnin Mozambique lamarin da ya kai ga 'yan sanda suka harba hayaƙi mai sa ƙwalla da harsashen roba yayin da ake ci gaba da rikicin da ya biyo bayan zaben ƙasar wacce ke kudancin nahiyar Afirka. Zanga-zanga ta samu asali ne bayan zaben da aka yi a watan da ya gabata wanda ya ba jam'iyyar mai mulki damar ci gaba da shugabantar kasar. Zaben da ake zargin an tafka magudi. Jam'iyyun adawa da 'yan kasar da dama sun yi fatali da sakamakon zaben shugaban kasar na ranar 9 ga watan Oktoba. Yayin da ake ci gaba da fuskantar tarzoma a Maputo da sauran manyan biranen kasar inda ake zargin 'yan sanda da amfani da karfin tuwo wajen murkushe masu boran. Zanga-zangan dai da aka yi a ranar Alhamis ita ce mafi girma tun bayan da aka fara wannan bore. Ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun zargi 'yan sanda da halaka akalla mutum 20 tun da aka fara zanga-zangar a watan jiya.
Sai da Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. A Najeriya, masana harkokin kimiyyar siyasa da lamurran dimokuraɗiyya sun fara sharhi da tsokaci game da kalaman gwamnan Kano Abba Kabir Yusuf na mayar da martani akan wasu ra'ayoyin cewa dangantakarsu ta yi tsami da madugun Kwankwasiya Rabu Musa Kwankwaso. Daga Kano, Muhammad Ibrahim Kwari ya aiko mana da rahoto.
A taro da manema labarai jiya Alhamis, gwamnan na Kano Abba Kabir Yusuf ya yi watsi da zantukan da ke cewa sun samu rashin jituwa da jagoran su Rabi Musa Kwankwaso.
Wannan kujera ta gwamna ya kamata al'umma su sani. Allah ne ya bani, amma mutumin shi ne sula. Su a ce silar da Allah ya nufa na zama shi zan shiga ciwo mutunci, har a ce wai ya kira mu sau 30 da kaza ban dauka ba. Amma ni na sani mai girma jagora ya sani ƙarya ne.
Batun tsayar da 'yan takarar shugabancin kananan hukumomi da aka yi kwanakin baya da zargin almundahanar kuɗaɗen kai ɗalibai ƙetare da badaƙalar cinikayyar kwangilar magunguna da ma'aikatar kananan hukumomi ta Kano ta baiwa wani kamfani mallakar guda daga cikin 'ya'yan Rabiu Musa Kwankwaso na daga cikin lamuran da ake dangantawa sun gurɓata alaƙa tsakanin gwamnan da tsohon sanata Rabiu Musa Kwankwaso. Amma a cewar sanata Mas'udu El Jibril Doguwa, guda cikin waɗanda suka yi tafiyar siyasa tare da sanata Rabi Kwankwaso, gwamna Abba Kabir Yusuf ya wanke kansa a jiya, sai dai akwai sauran rina a kaba.
Idan tasa ta haɗa shi da shi da Kwankwaso kamar yadda yake cewa harshe da haƙori ana ɓata ko ana saɓa, to mutane su saurari lokacin da wannan harshen da haƙorin tsakanin Kwankwaso da shi da Abba tasu za ta hada su yi wani abin da zai zama wato sun samu sabani a junansu. Amma yanzu ina tabbatar musu da cewa babu abin da za su ce za su hada Abba da shi da Kwankwaso. Ko ba komai Abba isani, akwai abu guda biyu. Abin da zai gane shine yana tare da Kwankwaso, yana kuma tare da jama'ar Kano. To ina so in tabbatar masa sai ya auna tsakanin abu guda biyu, wallau yayi abin da jama'ar Kano suke so ya bata wa Kwankwaso, ko kuma yayi abin da Kwankwaso yake so ya bata wa mutanen Kano. Kuma ni na tabbato inda ya san lokacin da Abba ina da kafafun nan nayi ba zai tsaye da shi ba. Ka har zuwa yanzu Abba bai da kafafu.
Sai dai masanin kimiyyar siyasa Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa na Jami'ar Bayar Kano ya ce batawa tsakanin ubangida da yaransa na siyasa bayan an kafa mulki ba sabon lamari bane a siyasar Kano tun shekarun 1980.
Idan an kalli abin za a ga kamar yana ganin da jam'iyya da gwamnati na sani rabawa mutane makamai kawai yake kowa ya nuna masa iya mahallinsa. Dan haka yana ganin ya ga musallama Abba ya bashi kuɗi, ya bashi kujerar gwamna, ya ga musallamar Comrade Abdulsalam da ya bashi ta deputy, ya ga musallamar ƴan majalisa da iba su takarar majalisa har suka ci zabe. Shi yasa annadin sa da waɗanda za su takarar kananan hukumomi bai la'akari da me gwamna yake so ba, me deputy gwamna yake so, me ƴan majalisa suke so, so ba a'a. Kawai shi ya san mabiyansa, shi ya san wa ida ce ije ina, shi ya san ma zai bai wa me abin da yake yi kenan. Wanda wannan wani sabon salo ne ma fiye da wanda aka saba ji da gani, wanda zai wahala wato kowace gwamnati ta iya jurewa wannan magana ce kawai ta lokaci. To yadda za a yadda cewar ba haka ake mulki ba, babu yadda za a yi wani dan adam a tsarin demokradiya ya ji shi wahala hula sharika lahu ne, to anan giza yake sakar.
Zargin bada goyen baya ga masu rajin gwamna Abba Kabir Yusuf ya tsaya da kafafunsa shine sanadiyar dakatar da sakataren gwamnatin jihar Kano Dr. Abdullahi Baffa Bichi da kwamishinan sufuri na jihar Kano Muhammad Dugwal daga jam'iyyar NNPP a watan jiya, kuma har zuwa yanzu babu wata sanarwa da ta tabbatar da cewa an dawo da su cikin wannan jam'iyya. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
A gaida Mahmud, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron wa tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Da dan gari ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke kulla da su.
Assalamu alaikum masu sauraro, barkanku da warhaka, barka kuma da sake saduwa da ku a cikin shiri da dangari wannan muryar Amurka tare da haɗin gwiwar Marhaba muryar Alheri a nan birnin Accra ke kawo muku. Ni ce taku Fatimatu Zakiya. A wancan sati mun yi wa babban bakon mu sarkin Sabarmawan Greater Accra wato sarkin yaya Musa Yando tambayoyi, amma a dalilin lokaci ba mu ya mun karasa ba. Yau zan ba abokin aiki na Alhaji Ridwan Muktar Abbas dama ya ci gaba da masa sauran tambayoyin, don haka sai ai kawaici a saulara.
Bari suna da yarin da suke shine Kano a wancan zamanin, suna yare suke amfani da shi ko dai Hausa suke amfani.
Ai ni da nake zaune da sai karatar da babbari bari ai mun tashi boye suke wayan sun su dewa kwanakin bayan ne suka kare kwata-kwata. Ko ai kanka da iya yi kace ka zo kace baba gashi sai ce maka wuce ya ce maka ya gode ke sai zai ce hajiya ina watu lewa silai wuce don haka inda dabbu akwai su ka san yaro kuma ni na zamo wato jikan sarki shi yasa basu wasa da ni kutai ko yan gidan kakanmu National Chief Imam na shi sun zo su yi karatun bari-bari wurin
shi ka kafa musu
Allah ni na san kafa musu makarantar bari-bari wurin ne to aka suna yi ne sosai yaranta ne mun na kama shi sosai amma ya bace singila akwai su you know wai ya bada ne to ka
tun muna yara muna yawo zuwa wurin wuraren nan a da kanka baki daya inda muka san Hausawa unguwarin Hausawa ɗin unguwar Hausawa wanda muka sani
ani shi a bakan da kanshi nan ne zango saboda shi nan wurin unguwan sarkin ne
unguwar sarkin ne na'am
ko ba gane ba amma wannan bai gwada kaman kakannin ba su zo sun iske mutanen zango garin ba amma in an ce zango nan ne su ne suka zo wanda suka karbi wurin suka kafa zango don haka da idi da ya muke da shi a gaba kasa-kasar mun nan a da wai idi a dai bayan gari ko to dan ne wurin bayan gari to ana nana yi wurin da ya zama da kamar yanzu shi zangon Zabarmawan kuma shi ma an kafa ya yi jama'a sai baba ya nemi a taida idin nan can kusa da su shine 1975 a can po yanzu sa executive instruments daga wurin nan za a yi complex to lokacin nan ne hanya ya zo ya shiga tsakanin zangon buya ya abinda
su al'umman bari-bari a lokacin da kai ka tasa ka zo ka tattu su kan yi waɗansu al'adunsu
bari-bari suna da al'ada
suna da al'adu
musulmi suna da shi suna yi domin ni na zo na yi baban mai dusi cikin shirin abin ma limamu masallacin bari bari yake ba ko ba dan gon bane ko wani wuri za a doko shi an doko shi a zaba shi kamar da ake samu achievement akwai yaron da aka haife shi a gonmu kane mu ne Habibullah yaron gawo ne ai karatu yau shine limamin mu cikin karuwa kenan haka lokacin nan kamar da nace maka farfarawa na zuwa su yi wasa bari bari ma na wasa suna yi nasu amma batun yarantaka bazan yin capture shi haka ba amma suna yi da irin wani kwarye-kwaryen su
sarki ka ba mu tarihi mun ji mun gamsu kuma ka gwada mu na kai dangare ne menene magananka na karshe
magana na karshe shine o ina mutum ka samu kanka wallahi kaga yadda gargajiyanka san ko kai wane an dai mutum har dai ka san ko kai wane ne ka san irin tafiyar da zaka yi haka san kaman mu yan gari ne don bamu da inda zamu tafi ba nan wani sai sa ko wane ne yau ko dai ma irin yanda ake zuwa sabon gari aje a kafa wani gari in an haife ka wurin nan kai ma ka san kaman garin ka kenan ka samu ka san irin haka don gobe an zo an tambaye ka ka san abin da zaka faɗi sai sa ina fata dai shi wannan batu mutumin zango har wa yau yan gari ba su gansu mutanen kasa ba to ba abin da zai ture wannan sai mu duka mu yi mai muhada kai
mashallah
mun hada kai wannan zai yi muna kirki da yan bayan mu yau akwai yara da aka haife su da yawa suna da qualification suna da degree suna da diploma suna da masters amma an je neman aiki aka kawo Asante Buatin aka kawo Musa Yaya sai ya ce Musa Yaya bincike shi mutumin nani sai ga an doki ake an ba Asante Buatin duka ya fito da yanda muka saki kanmu muka kama kanmu za mu cimma guri ne duka kuma mu san abinda muka san kamar wanga abu yana komawa da mu baya mu gyara yanzu cikin ikon Allah ya mace tana zuwa su har ta kai man ta kai matsayi da kuwa an ce kai ba a karshe ba madafa za ta saura ba to yau ba haka bane to haka muna kara kwazo cewa an karantar da yara balle ma da ya mace
masha Allah mun gode sarki Allah ya saka Allah ya kuma kai ka gida lafiya. To laifin dadi karewa nan muka kawo karshen shirin mu na da dangare kuma muna ba bakun mu na yau sarki Musa Yayan Yando da ya ba mu dama muka same shi har muka mai tambayoyi da kuma masu sauraron mu. A madadin producer na Alhaji Ridwan Mukhtar Abbas ni ce ta ku Fatimatu Zakiya sai mun sake saduwa a wani lokaci
da dangare ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke kulla da shi.
To a gaishe ka da tawagarka yanzu ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kan turo mana.
Sakonmu na farko ya fito ne daga Ilyas Yakubu Digawa da Yakubu Mai Aski Badaraka suka ce nazarin yadda alaƙa za ta kasance tsakanin ƙasashenmu na Afirka da Amurka biyo bayan nasarar da Donald Trump da shugabanninmu na Afirka ke yi wannan tamkar ɓata mana lokaci ne domin Amurkawa su ne suka zaɓi Trump kuma su zai yi wa aiki ba wai Afirkawa ba. Don haka shugabanninmu na Afirka ya kamata ku farka daga bacci mai haɗe da mai shari ku kuma san inda yake muku ciwo. Sai kuma saƙon Shehu Adamu Rijau ya ce yanzu dai mun gane cewa Amurkawa shigo-shigo ba zurfi kawai suke yi mana game da batun miƙawa mata ragamar shugabanci haka an yi walƙiya mun gano ku. Adaba ya ce martanin da shugabannin ƙasashen duniya ke mayarwa kan lashe zaɓen da Trump ya yi a karo na biyu duk wani ihu ne mara madafa domin Amurkawa su suka san inda yake musu yoyo. Sai kuma saƙon Alhaji Umar Furewa Gashuwa ya ce kilista rufe makarantu a yankin Tilibiri na jamhuriyar Nijar da 'yan ta'adda suka yi yana ƙara tabbatar mana da cewa babu tsaro sai dai tsoro. Sai kuma sakon haɗin gwiwa daga Sanusi Madatai da Magaram da kuma Isuhu Makeri Madatai suka ce taron daga mayar kungiyoyin manoma da takwarorin su makiyaya na kasar mu ta Jamhuriyar Nijar suka gudanar a jihar Difa don fadakar da junan su muhimmancin sani tare da bin dokokin kasa da kuma mutunta juna. Gaskiya taro ne mai kyau domin wannan na iya taimakawa kwarai wajen rage sabanin da ake yawan samu kusan kowace shekara irin wannan lokaci na kaka tsakanin bangarorin biyu da ke zama tamkar dan juma da dan jumai. Sai sakon Mahmud Salihu Kauran na Moda a jihar Zamfara yace ci gaba da faduwar da babban layin wutar lantarki na kasa baki ɗaya ke yi wani babba abin kunya ne ga gwamnatin tarayyar Najeriya, kuma hakan ya nuna cewa gwamnatin shugaba Tinubu bata shirya tunkarar matsalar wutar lantarki ba, sai dai mu ce Allah ya kyauta. Sako na ƙarshe da za mu iya kawo muku na haɗin gwiwa ne daga Maimuna Idris Kano da Bilkisu Garba na hali Tamba da Hajiya Binta Women Leader Doguwa Kano suka ce muna kira ga iyayen da aka sako yaransu da aka kama lokacin zanga-zanga don Allah su ci gaba da kulawa da yaransu wajen yi musu fada domin gujewa aikata wani abu wanda baya da kyau. To iya abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan, sai a ci gaba da kasancewa tare da mu.
To masu sauraron mu da wannan kuma muka zo ga shirin mu na ƙarshe wato labarai amanfa a taƙaice.
To hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya a yau Juma'a ta ce kusan mutum 70 wato kashi 70 cikin 100 na adadin mutanen da suka mutu a Gaza mata ne da ƙananan yara. Tana mai cewa hakan ya take dokokin ƙasa da ƙasa. Wannan kiyasi da hukumar ta fitar ya shafi watanni bakon farko da aka kwashe ana yakin na Isra'ila da Hamas a zirin Gaza wanda ya faru sama da shekara guda da ta gabata. Adadin mutum 8,119 da hukumar ta fitar wanda ta ce ya shafi watanni bakon farko da aka samu ya gaza matuƙa da adadin sama da mutum 43,000 da hukumar lafiya ta Palestina ta fitar cikin watanni 13 da aka kwashe ana yakin. Takarin Isra'ila waɗanda suka fara yakin mayar da martani a ranar 7 ga watan Oktoba bayan harin da Hamas ta kai wanda ya kashe kusan mutum 1,200 a kudancin Isra'ila tare da yin garkuwa da mutum sama da 250 sun ce suna kokarin ganin sun kauce wa yin illa ga fararen hula a yankin na Gaza. Yan sanda a birnin Amsterdam na ƙasar Netherlands a yau Juma'a sun ce an kwantar da mutum 5 a asibiti sannan an kama wasu 62 bayan da hukumomi suka ce an kai wani har yayin wata zanga-zanga nuna kyama ga al'ummar Yahuda a lokacin wani wasan ƙwallon ƙafa da aka yi. Shugabannin ƙasar ta Netherlands da na Isra'ila sun yi Allah wade da tarzomar da irin yadda ake nunawa Yahudawa ƙiyayya yayin da ministan harkokin wajen Isra'ila ya kai wata ziyarar gaggawa ƙasar ta Netherlands. A baya-bayan akan shiga yanayi na fargaba a duk lokacin da za a yi wani wasa da kungiyar ƙwallon ƙafa na ƙasar Isra'ila a ƙasashe da dama saboda yakin da ake yi a gabas ta tsakiya. Rasha ta kaddamar da wasu hararen sama da jirage mara matuƙa da makamai masu linzami a kan Ukraine. Hararen da suka yi sanadin mutuwar mutum guda kana suka jikkata sama da 30 a tsakiya kudanci da kuma arewa maso gabashin ƙasar a cewar hukumomin Ukraine. Dakarun Rashar sun harba jirage mara matuƙa 92 da makamai masu linzami 5 zuwa yankunan Ukraine 12 a cewar sojojin ƙasar. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya sake yin kira ga ƙawayen ƙasar da suka yi musu ɗauki don su kare sararin samaniyar ƙasar su. A yan kwanakin nan Rashar ta ƙara zafafa hararanta akan birane da garuruwan ƙasar ta Ukraine. Hukumomi a India na fatan ganin ƙarin kyakkyawar dangantaka tsakanin su da Amurka yayin da zababben shugaba Donald Trump ke shirin karɓar mulki a farkon shekara mai zuwa.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Sannan idan Allah ya kai mu da dare wato 9:30 agogon Najeriya da Nijar wanda ya daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin da producer mu Julia Desgration da kuma engineer mu na yanzu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai anjima wasu.